نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai tarin albarka na Masjidud Da'wati wal Irshad a nan birnin Niyame domin ci gaba da karatun wani littafin mai albarka na littafin Bulughul Maram muna fatan abinda zamu faɗi ne daidai Allah ya bamu lada kuma ya bamu ikon aiki da shi kuskure kuma Allah ya gafarta muna idan uwa basu manta ba har yanzu muna a cikin babul fara'id babi mai bayani akan rabon gado ko kuma babi mai bayani akan ilmul fara'id ilimi na gado kafin mu ci gaba akwai wata tambaya da nayi alƙawarin amsawa guda biyu ko uku ma za su iya kasancewa a guda biyu wani dan uwa ne ya tambaya wai har yaro idan aka zo yayi sa akwai wani abu da ake yi domin al'adance an ce musu akwai abubuwan da ake yi na sadaka da sayan magunguna kaza kaza da abin da ya kama da haka shi har musulunci ne ko kuma al'ada ce a takaice shi al'amari na yayi yaro a lokacin da ya kare shan nono abin da musulunci ya bayani shi dai ne والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه اياي ينا اكن سو سو شايد دا ايان سو نونو وتا كو شيكرا بيو غا ودا تاسو تا cika shayarwa mana shekara biyu shine lokaci mafi girma mafi tsawo amma ya halatta ayayi yaro kamin shekara biyu to lokacin da aka zo yayi yaro babu wani dalili a addinance da ya nuna ga wasu abubuwa da za a yi sai dai abin da aka saba na al'ada shi kuma wannan matukar bai ci karo da addini ba to me yake da suna ba zai zamanto haramun ba idan a al'adance an saba akwai wani magani da ake sayi to matukar maganin nan ba sihiri bane ba na yasa ba ce kinan babu lahi a sai shi idan an saba a al'adance ana kai yaro wani wuri idan za a yayi sa kenan babu lahi akan wannan amma idan aka ce sai an yi sadaka to wannan sadakar ita ibada ce addini ce addini kun bai ce a wannan wurin ayi sadaka ba kenan idan aka ce za a yi sadaka a wannan wurin za a yi kacin za a ce waya zaman to bid'a domin musulunci bai karantar da yin sadaka a wannan wurin ba a ce dan saboda yayi yaro za a yi sadaka wannan bai zo a addini ba wannan kenan al'ada ce wanda ta saba ma addini wannan shine kenan a takeice insha Allah wallahu ta'ala a'lam sai tambaya ta biyu wanda akwai wanda kwanakin baya ya turo mini wannan tambayar da sunan kado bale bayan mun yi wata huduba mai taken khatarul bid'ati wat tahdhiru minha hadarin bid'a da jan kunnai akan ta to akwai wanda ya turo min da kalubale yake cewa ai kuma ne asalin ɗan bid'a mana ahlus sunna masu cewa kansu ahlus sunna ko ɗan izala kamar yanda suke cewa domin kuna musabaka kuna me yake da suna walima ta sabki alqur'ani duk da ni bai taba ganin nayi wannan ba amma dai abin da yake a cikin kansu duk ɗan izala yana yi ko ahlus sunna yana yin wannan to da yake shi wannan yayi ne kawai da niyyar rikici ban ma bashi amsa ba na kyale shi to amma yanzu sai na samu wanda yayi a cikin hankali kwance yayi tambayar yake so da Allah in yi bayani akai to al'amari na musabaka da kuma walima biki na sabki alqur'ani ko hardi alhardar alqur'ani mas'ala ce wadda a cikin ahlus sunna ma an samu sabani akwai malaman da suke ganin ba za a yi ba bid'a ce akwai malaman da suke ganin ba bid'a bace abin da ya shahi malamai wanda suka ce ba bid'a bace wanda ni a mafirin jayi a wannan ra'ayin nahi bada nahi karhi ko da yake ba na yi amma kuma a wannan kin nahi karhi a ganin cewa ba bid'a bane yin musabaka da kuma wannan walimar da ake yi kuma sun ba da dalili na farko akwai athar na Umar da yazo a cikin muwatta Imam Malik akan cewa lokacin da ya haddace suratul baqara ya yanke mai ke da suna raqumi aka yi sadaka da wannan raqumin yayi godiya ga Allah madaukakin sarki to shi kuma manzon Allah ya ce muna alaikum bi sunnati sunnatul khulafa'ir rashidin da ba addini bane da Umar ba zai yi hakan gaba wannan asar tabbatacce ne ko da yake suna ganin akwai ta cewa akan sa amma dai an samu malaman hadisin da suka tabbatar da wannan asarkin Allah subhanahu wata'ala yake cewa amma bi ni'mati rabbika fa hadith game da ni'imar da Allah ya maka ka bayyana ka bayar da labari tana daga cikin bayyanawa kuma wannan walimar da za a iya yi daga cikin malumai a wannan zamanin da suke a wannan ra'ayin akwai al-Imam Ibn Baz da al-Imam Salih al-Fawzan dukkanin su malumai ne na sunna wanda suke yaƙar bid'a amma ba sa ganin wannan a matsayin bid'a domin suke cewa wannan wasa'il ne shi kuma al-aslu fil wasa'ilil ibaha shi wannan bikin da za a yi ko musabaka asalin shi ba ibada bane yanzu akwai ahlus sunna da zai ce maka walima ta yayi yaran sabbi qur'ani ibada ne akwai wanda zai ce maka ibada ne a zai ce maka ana yi ne dan a kwadaitar da yara da musabaka kin duka wasa'il ne amma maulidi fa nan muka samu da yawa daga cikin malamai nasu wanda suka ce duk wanda baya maulidi menene ba musulmi bane ka taba jin ahlus sunna da yace duk wanda baya musabaka ba musulmi bane ko kuma ka taba jin ahlus sunna da yace duk wanda ya musabaka ga ladar shi a musulunci babu wanda yace haka domin asali ba a ce addini bane a wasila ce a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin musabaka ta dawakai da ta halbi dan saboda shirye masu zuwa yaki an gane da kyau ko to malamai suka ce idan har manzon Allah yayi wannan ababi na jihadi to me zai hana ayi shi ababi na neman ilimi shi ma da yake matsayin shi jihadi ne ina wannan meke da suna mas'ala ce ijtihadiyya wallahu ta'ala a'la wa a'lam idan muku manta ba za mu tashi hadisin Umar bin Khattab malai yace wa an Umar ibn al-Khattab an karbo daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu Allah ya dade shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa ma ahrazal walidu dukkanin abunda ma'aifi ya taskance shine ahraza dukkanin abunda ma'aifi ya nemo ya aje awil waladu ko kuma da fa huwa li asabatihi man kana to shi na magadansa ne ko su wane ne rawahu abu daud ya rawaito wannan hadisin wa nasa'i da imamu nasa'i wa ibn majah da imam ibn majah wa sahahu ibn al-madini ya inganta wannan hadisin wa ibn abdul bar da imam ibn abdul bar wannan hadisin abin da yake nuna wa dukkanin abin da mutun ya mutu ya bari wa zai yi gadon sa su ne magadan sa nan manzon Allah ya bada misalin ya gayi ma'aifi da da ne domin mafi yawancin mutane ba sa wuce haka in kai ba ma'aifi bane to menene da ne an gane da kyau ko misali Salahuddin da yake tuzuru man Salahuddin kun gani da ne ai yanzu ko uba ne kai ba uba bane amma Abu Mujahid da ne kuma uba ne kin duk yanda mutum yake ba zai wuce wannan ba shi yasa manzon Allah ya bada misalin da da uba wani zai iya to ai kuma akwai diya da akwai uwa da da to dama a musulunci akwai kaida malaman usul suke cewa al-aslu fi tashri'i at-ta'mim al-jinsaini mushtarikan fi al-ahkam a musulunci da an ce namiji ita ma mace ta shiga ciki da an ce mace shi ma namiji ya shiga ciki sai da dalilin da ya nuna cewa a wannan mata ake nihi zalla wannan mihwa maza ake nihi zalla an gane da kyau ku wannan ka'idar idan ba ku manta muna yawan fadin ta dan saboda tana taimaka a wajen fahimtar an-nusus kenan a takeice duk abin da mutun ya bari na magadan shi ne to idan ba ku manta ba a satin da ya gabata mun ce zamu kawo bayanin zamu zano magada daga cikin maza tunda mun gayi magada daga cikin mata magada daga cikin maza guda 15 ne ka saurara in kana da dan uwa mai dukiya kana kwadayin ka ci gado to shi in baka ji sunan ka ba to shikenan tun yanzu ka hudda rai an gaya da kyau ko jayyid na farko shine al ibnu an gane ko da na biyu ibnul ibni ma'ana jika wa in nazala koda yayi kasa ma'ana koda jika ne sai na uku shine al abu ma'aifi na hudu abul abi wa in ala shine kaka baban baba koda ko yayi sama ma'ana baban kakan duka suna cikin magada sannan sai na biyar shine ibnul ibni shine dan da mun ga shi a can ko yawa shine al akhu ash-shaqiq shine dan uwa wanda kuke uwa dai uba dai sai al akhu li abbi sai dan uba in ji Hausawa dan uba sai al akhu li ummi sai dan uwa ko da ke yan ce dan uwa kowa na shiga a ciki an gane ko to wanda uwa dai kuke sai na gaba shine ibnul akhi ash-shaqiq dan uwa wanda kuke uwa dai uba dai sai ibnul akhi li abbi sai dan uba sai ibnu dan uwan uba an gane ko sai ibnul akhi li ummi dan uwa an gane ko ma'ana kananka dan uwanka wanda kuke uwa dai to dan shi in babu shi yana iya ci gado to mun samu goma ko to sai mu komo sai al ammu ash-shaqiq shine dan uwan ma'aifi wanda suke uwa dai uba dai da ma'aifinka sai al ammu li abbi sai dan uwan ma'aifi wanda da shi da ma'aifinka suke uba dai an gane ko sai ibnul ammi ash-shaqiq sai dan uwan ma'aifi sai ibnul meke da suna al ammu li abbi sai dan uwan ma'aifi sai meke da suna al mutazawwij ko az-zawju shine miji ina tsammani mun yi zare a cikin kilgon na ƙarshe na 15 shine al mu'tiq shine wanda ya enter to wannan su ne magada a cikin maza an gane ko jayyid agola yana da gado agola yana ciki agola baya ciki to da kuma mi ku ba mu misali na wanda ba sa a ciki wanda yake dan uwan ma'aifiya yana ciki dan uwan ma'aifiya shi ma baya ciki an gane da kyau ko to wannan a cikin maza su ne magada guda 15 jayyid aha sai mu zo a gaba mala yace wa an abi qilaba an karbo daga abu qilaba an anas daga anas radiyallahu anhu allah ya tashi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam afradukum zaid ibn thabit wanda yahi kusane ilimin rabon gado shine zaid dan thabit اخرجه احمد يهوتر ده wannan hadisin wal arba'a da marawaita hadisan nan guda hudu siwa abi daud banda abu daud wa sahahahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya inganta wannan hadisin wa ibn hibban da imam ibn hibban wal hakim da imam al hakim wa u'illa bil irsal sai dai an yi masa illa da cewa hadisi ne mursal amma mursalus sahabi ne malaman hadisi kuma suke cewa marasilus sahabatu maqbulatun kenan hadisi ne wanda yake sahihi asalin wannan hadisin ya zo ne a cikin hadisi wanda yake da dan tsawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanu wasu sahabbai da khasa'is kinsu mun san mafiyancin sahabban manzo Allah kowanne yana da wata miza yana da wata fifiko ta daban da dan uwan baya da shi yanda hadisi yake manzo Allah yace arhamu ummati abubakar wanda yake kowa tausayi daga cikin al'umma ta shine abubakar siddiq an ga yanda ke ku akwai misalai da yawa na tausayin abubakar misali me yake da suna asra badr mutanen da aka kamo a yakin badr da manzo Allah ya tambaye shawara yaya kamata ayi da su an ga yanda ke ku umar yace a abubakar yace ka a kashe su a neme fansa shi kuma umar fami yace a cire musu kanu an gane ko to she sama a gaba sai manzo Allah yace wa ashadduhum fi dinillahi umar wanda yake kowa tsanani daga cikin al'umma ta a cikin addini shine umar an gane ko shi ma akwai wurare daban-daban wanda yake nuna tsananin umar a cikin mai a cikin addini wannan kuma samuwar wa'annan mutanen tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaka sosai don ba a so tausayi yayi yawa sannan kuma ba a so mi tsanani yayi yawa shi yasa daga cikin hikimar Allah sai sa uwa da uba yanda ake so uwa ta kasance mai tsananin tausayi uba shi kuma ya kasance mai tsanani uwa ta kasance mai tausayi uba ya kasance mai tsanani kenan can tausayin da yake a can yayo shagaba sai a zo wajen tsanani a gyara shi an gane da kyau ko uban ya tsananta mishi anan har duniya za ta hutaran shi sai ya zo wajen uwar ta lallashe shi sai duniya ta komo cikin ran shi amma idan aka ce dukkan ku tsanani ke gare ku da uwa da uba to dan ku zai tashi kangararre an gane da kyau ko wannan shine kenan in ku zamanto dukkan ku me yake da suna masu taushi to dan zai tashi shagwababbe an gane da kyau ko wannan shine ilimin tarbiyya wancan kangararre wannan kuma me wannan kuma shagwababbe su wancan ɗan daba ne su kuma wannan su ne ragwayen gari su ne mabiya mata da mashaya su kuma wancan su ne masu tare mutane su kwace musu dukiya wannan shine kenan sai manzo Allah yace wa asdaquhum haya'an usman wanda yahi su kuma kumiya shine wa shine usman a cikin al'umma babu wanda yake usman kumiya shine manzo Allah yace ala astahyi mimman tastahyi minhu almalaika bazan yi kumiyar wanda hatta malaiku da kansu ma suna jin kumiyar sa ba an gane da kego manzo Allah ya fadi wannan magana ce lokacin da suna zamni suna hira da shi da iyalinsa da Fatima da Aisha da Hafsa ana zamni ana hira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kwankwasa wai Abubakar ne ko ba shi izini ya fito manzo Allah na kishin gide mayahin shi ya dan yayi kabarin shi suna waje yana kishin gida bai gyara zama ba Abubakar ya shigo ya zamna aka ci gaba da hira kwankwankon wane ne aka ce Umar ne bismillah ya shigo ya zamna kwankwankon wane ne aka ce Usman ne sai aka ce ajira ajira sai manzo Allah ya tashi ya gyara zama ya rihi kabarin sa sai ya zamna da kyauce a yanzu a ce mishi shigo sai gashi ya shigo ana ta hira sai Aisha ta dauke wuta an gane da kyau ko ita ta mata zahi bayan sun tahi dan me yasa babana ya shigo baban Hafsa ya shigo baka gyara zama ba sai da Usman ya shigo sai manzo Allah ya fadi wannan maganar bazan ji kumiyar wanda mala'iku suna jin kumiyar sa ba an gane da kyau ko wannan shine Usman radiyallahu anhu miza sake na a cikin sahabbai shi kuma Umar shine shedan ba sa bin hanya guda da shi ko kenan tsananin shi ne kai shiga haka na gaba wa aqra'uhum likitabillahi ubay bin ka'ab a cikin hadisin hayo sai manzo Allah ya ce wanda yahi su iya karatun qur'ani shine ubay bin ka'ab yana daga cikin kuttabul wahyi an gane da kyau ko na gaba ya ce wa a'lamuhum bil halal wal haram mu'adh bin jabal wanda yahi su sanin halal da haram shine mu'adh dan jabal ma'ana fiqhu kenan wa afraduhum zaid bin thabit wanda hisu sane ilimin raban gado shine zaid bin thabit shi yasa mafi yawanci a mazhaba ta raban gado da an ce wannan kauli ne na zaid bin thabit mafi yawanci malumai suna ittifaki akan suna mika wuya akan sa domin shi yana da shaida daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa shi masanin raban gado ne sai ce wa aminu hadhihi al-umma ubaydata bin al-jarrah amintaccen wannan al'umma wanda yake kowa zama aminci yanda yake kowa aminci shine Ubaida Abu Ubaida bin al-Jarrah wannan shine kenan muhallu shahidai Zaid da aka kawo wannan shine karshen babi mai bayani akan mi akan raban gado amma wannan babin shi ma yana da alaka da shi zamu gani kuma wajhu alakar su akwai hadisi guda wanne ne wa an Abdullah bin Amr an karbo daga Abdullah dan Amr bin Abdullah bin Umar ne ko daga Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alwala'u luhmatun ita waliyanci luhmatun tsoka ce ka luhmatu annasabi kaman tsoka ta dangantaka la yuba'u ba a sayar da ita wala yuhab kun ba a kyautarta rawahu alhakim alhakim rawaito wannan hadisi min tariqi shafi'i a hanya ta imam shafi'i an muhammad ibn alhasan daga muhammad dan hasan an abi yusuf daga abi yusuf wa sahahahu ibn hibban ya inganta sawa allahu albayhaqi imam albayhaqi ya illantar da shi amma a karshe hadisi ne sahihi ami ake ce ma alwala shine ka enter da bawa idan ka enter da bawa to shikenan ka kasance waliyin sa an gane ko da zai mutu baya da magadi to da zaka yi gadon sa kinan idan ka enter da mutun ka shiga dai daga cikin magadan sa to shi ake ce ma alwala to shine manzo Allah ya ce waliyanci kamar dangantaka ce ba a sayar da ita ba a kyautarta an gane da kyau ko kaman yanda rabon gadonka dangantakar ma'aifinka kace wannan mutunan in ma'aifina ya mutu ni ma na mutu to shi zai ci wuri na an gane ko tana iya yiwa ba ta yiwa to shine manzo Allah yake cewa kamar yanda ba a iya sayar da dangantaka ko kyautarta haka shi ma mi waliyantaka ba a sayar da shi a takeice dai waliyantaka yana ɗaya daga cikin asbabul is kamar yanda muka gani a wancan karon da ya gabata malai ce babul wasaya babi mai bayani akan alwasaya shine wasiya me ake ce ma wasiya suka ce ahdun khasun bitasarrufi bil mali ba'da al maut shine wani alkawali da mutun zai bari ayi da dukiyarsa bayan ya mutu an gane da kyau ko shi ake cewa alwasaya a cikin babin gado amma umuman idan aka ce wasiya ana nufin alwa'az domin a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana wa'azi kamar yanda yazo a hadisin zarafat minha al'uyun wa wajilat minha alqulub idanu suna kwarara da hawaye zukata suna bubugun daidai dalilin wannan wa'azin sai suka ce ya rasulullah ka annaha mau'izatu muwaddi' wannan wa'azin ka wannan mai bankwana fa ausina to inna mai bankwana ne kai muna wasiya an gane da ke ku ai ma'ana kai muna wa'azi kenan wasiya tana zakuwa da lafazi na wa'azi amma idan ka ta a bangaren gado ana nuhin wani alkawari da mutun zai bari na wata dukiya ta in ya mutu ayi me ayi tasarrufi da ita an gane da ke ku jayyid wasiya tana ɗaya daga cikin abin da ake ce ma الحقوق المتعلقه بعين التركه حقوقين da suka ta'allaka da dukiyar gado akwai haƙoƙi da suka ta'allaka da dukiyar gado guda 4 zuwa 5 malamai suna hade su a cikin kalimata tadumu an gane ko tadumu ta'un ita ce tajhiz ma'ana tajhizul mayyit idan mutun ya mutu yana daga cikin haƙƙinsa a hudda daga cikin dukiyarsa a kimtsasa shine tajhizul mayyit sayan likafani da biyan kudin gina rami da itacen da za a azawa akan kabarin dukkanin wannan a asali daga cikin dukiyar mutum za a hudda su an gane ko kenan shine haƙi na farko da yake a cikin kudin gado a hudda kudin da za a kimtsa mutum bayan ya rasu idan mutum ya rasu ya zamanto babu kudin da bai bar kudin da za a iya kimtsa shi ba to yanzu wanda suke akan su shine magadan shi su za su yi masa wannan likafanin da sayan sauran abubuwa na turbude shi idan babu magadan sa a kusa to yana akan dukkanin musulmin da ya san da labarin wannan gawar. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Ma'ana dai dole ne in mutun ya rasu musulunci bai yahe ba a bar wannan mutunan ba a yi masa likafani ba, ba a masa kabari ba. Duk wanda ya san da halin da yake a ciki to ya zamanto dole akan sa fardun kifaya ne. Idan ba a samu wanda suka turbuɗe sa ba to gaba ɗayan al'umma sun shiga a cikin laifi. Wannan yake nuna yanda musulunci ya karamta mutum bayan ya mutu. Yana raye ya karrama sa, bayan ya mutu ma ya karrama sa. To na farko shine tajhiz. An gane da kyau ko? Dalun shi kuma shine qada'ud dain, shine ad-dain, shine biyan bashi. Daga cikin haƙoƙin da suka ta'allaka da dukiyar magadi wanda ya bar gado shine a biya bashi. Duk bashin da ake biyar sa. Bashi kuma kala biyu ne. Akwai dainullahi, akwai kuma dainu ibadihi. Akwai bashin Allah, akwai bashin me? Bashin bayon Allah. Bashin Allah daga cikin su aikin haji ya hau dole kansa. An gane ko? Yana da kuɗin zuwa aikin haji a wannan shekarar kuma ya niyyata ya bai zuba kuɗin ba ya mutu. To sai an zuba kuɗin nan an yi mishi. Daga ciki azumi da sauransu. Sai bashi na sauran mutane shi kuma wannan abu ne wanda yake sananne. Aha, sai wawun shine infazul wasiya, shine alwasiya. Shine sai a aiwatar da wasiya. An gane da kyau ko? Ita ce wadda muka yi bayani anan. Aha, mimun ita ce almiras, shine sai a raba gado. Wannan su ne haƙoƙi guda hudu, alhuququl arba'a almuta'alliqa bittarika. Haƙoƙi guda hudu da suka ta'allaka da mi, da dukiyar da mutum ya mutu ya bari. Za ku iya zano mini su ko? Na farko menene? Ah, yi mishi sutura ko? Yawwa, cikin dukiyar shi ne asali. Na biyu ha? Ad-dain, shine biyan bashi. Na uku ha? Al-wasiya, shine sai aiwatar da wasiya. Misali, kamin yarsu ya ce in na mutu a ba wani miliyon guda, to za a bashi miliyon guda kenan. Na ƙarshe shine me? Shine almiras, shine rabon gado. Kun ga rabon gado da ƙarshe ma yake zuwa, sai an ƙare waɗannan ukun gaba ɗai, sannan sai a je ga rabon gado. Jayyid, to za mu zo wannan hadisin kenan, zai muna bayanin wannan hukumce-hukumcen wasiyya ne. Mali ya ce wa an ibni Umar radiyallahu anhuma, an karɓo daga ibni Umar Allah ya dada su shi da ma'aifinsa, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, lalle manzon Allah ya ce ma haqqu mri'in muslimin, baya dacewa ga mutum musulmi. An gane kyau ko? Wannan za a yi masa tarjama ma'anawiya, domin ma an masa tarjama harfiya baya da ma'ana. Kenan, bai dace ba ga mutum musulmi, lahu shay'un yuridu an yusa fihi, yana da wani abu da yake so ya yi wasiya da shi, ya bitu ya kwana lailataini dare guda biyu, illa wa wasiyatuhu, face wasiyarsa, maktubatun indahu, tana rubuce a wajensa. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin. Wannan hadisin me yake kwadaitar da mu? Shine in dai har muna da wata wasiya da muke so mu yi, to kada mu bari a dau lokaci. Da mun tuna da wasiyar mu yi kokari a yi mi, a rubuta ta. An gane da kyau ko? A rubuta wannan wasiyar. Domin mafi yawanci akwai wasiyar da take haƙƙi ne. Idan baka gayi ba kuma ka mutu, ka ta yi da haƙƙin wa? Ka ta yi da haƙƙin wannan mutunan. A nan ne nake jan kunnai, musamman 'yan kasuwa, wadda wannan mas'alar na so mu tattauna ta a wata muhadara da muka yi a Difa ta akhta'una fi tijara. To lokaci bai isa ba, na so in tattauna wannan mas'alar. Da yawa daga cikin 'yan kasuwa suna da yara wanda suka taso tare da su, tun ba su da komai, tun shagon yana ɗan ƙarami har shagon ya zamanto wata abu, har kasuwancin ya haɓaka ana tare da su. Ba su da wani rabo sananne a cikin dukiyar, kuma in ka mutu ba za su yi gadon ka ba, kuma alhali suna da haƙƙi da zuhursu aka yi mai, da zuhursu aka tayar da wannan arzikin. Kenan kaga bai dace ba a ce ka mutu ka bar wannan mutunan a banza, domin wannan dukiyar da ya mutu shi kenan magadan su za su yi amfani da ita, alhali kuma ga wanda akwai haƙƙinsa a ciki. In ka tahi da haƙƙin wa? Da wannan yara. Kenan shi yasa a yi wasiyya a aje. Wannan hadisin yana nuna muna faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, la tatruku amalan liyawmi ila al-ghad, kada ka bar aikin yau zuwa gobe.
min wasa'ili ash-shaytan li-ighwa'i an-nas at-taswif. Ina daga cikin hanyoyin da shaytan yake bi ya batar da mutane shine at-taswif. Me ake cewa at-taswif? Daga saufa ne, saufa af'al, zanyi, a zanyi nan gaba zanyi, eh an jima zanyi, an gane ko? Shine at-taswif, an gane. Wannan shine kenan. Sawa'an ibada ce ko na da bane duniya ne ma, duka idan kasance ka sifanto da wannan at-taswif kin zuwa kai makanka asara mai yawa. Da yawa daga cikin mutane suna kasa yin Shafi'i da Witri dan saboda at-taswif. Kai bari in bari har in tashi da sahin nan kamin asuba sai alhali kuma ya san ya kwanta daga jiya. Shikenan sai ya ji ana ta da iqama. An gane ko? To amma kun ga da bai aiki da wannan at-taswif ba, to da wannan shine. Wannan shine kenan. Allah ya ba mu ikon ya haka. Mala yace wa an Sa'd ibn Abi Waqqas, an karbo daga Sa'd dan Abi Waqqas radiyallahu anhu, Allah ya dada shi, qala yace qultu ya rasulullah, nace ya ma'aikin Allah, ana zu malin, ni mutun ne mai arziki mai dukiya, wala yarithuni illa ibnatul li, kuma babu wanda yake gado na sai wata ayatawa guda daya, wahidatun guda daya, ita kadai ke gado na. Afa atasaddaqu bi thuluthay mali, shi in yi sadaka da biyu ukun cikin dukiyata, ya raba dukiyata uku biyu in yi sadaka da shi sai in bar guda? Qala la, sai manzo Allah ya ce a'a. Qultu, nace afa atasaddaqu bi shatrihi, to in yi sadaka da rabinsa? Qala la, manzo Allah ya ce a'a. Qultu, nace afa atasaddaqu bi thuluthihi, to in yi sadaka da ɗaya cikin ukunsa? Qala, sai manzo Allah ya ce as-thuluthu was-thuluthu kathir, sulisi sulisi yayi yawa. Anan bai ce ba a'a, ɗaya cikin uku ɗaya cikin uku yayi yawa. An gane ko? To anan ne sai malamai suka tsaya da sa ɗaya cikin uku. Innaka antazara warasataka agniya, sai manzo Allah ya ce masa ai ka bar magadanka mawadata, khairun shihi al-khairi min antazarahum alatan, da ka bar su suna talakawa, yatakaffafuna an-nas, suna roƙon mutane. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin. Wannan hadisin abubuwan da yake karantar da mu shine, na farko shine wasiya tana kasancewa ne a cikin ɗaya cikin ukun dukiya, sulusul mal. An gane da kyau ko? Ɗaya cikin ukun dukiyarka ya halatta kai wasiya da shi kana raye kamin ka mutu. Duk wasiyar da zaka yi ta wuce ɗaya cikin dukiyarka ba za a yin ta ba. An gane ko? Za a bayar da abin da yake ɗaya cikin uku ne. Misali, kayi wasiya kace in na mutu a gina mini masallacin juma'a, sai aka kiyasta kuma kuɗin da za su yi masallacin juma'a sun yi rabin dukiyarka, to a wannan lokacin ba za a huta rabin dukiyar nan ba, sai dai a huta ɗaya cikin ukun dukiyar. Amma kun ba za a ce ba dan ya wuce wannan kun ba za a yi ba, za a huta. An gane ko? In yaso in ma ba a samu masallacin juma'a ba, sai a samu nami na kamsu salawat. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Tunda ba za a yi asaran duka. Hausa yake cewa ko kuma akwai wani karin magana Laraba suke cewa hifzul ba'di aula min tadyi'il kull, da a rasa gaba dai ai kuma an samu wani abu ko? An gane da kyau ko? Akwai wani karin magana na Hausa, yana zo mini yana tahiya, wa zai tuna muna shi? Jayyid, a takaice dai wasiya in kai in ta wuce ɗaya cikin ukun dukiya ba za a hudda ba, sai dai a hudda ɗaya cikin ukun dukiyar nan. To na gaba daga cikin abin da yake karantar da mu shine, ashe mustahabbi ne mutum ya bar magadansa, mutum ya bar ma 'ya'yansa mi gado, amma a wani lokaci in ya kasance mabukata ne, in ya kasance yara ne? An gane ku? Amma idan ya kasance sun girma, kowannen su ma'aikaci ne, baka da laihi a asali, a musulunci baka da laihi dan kai sadaka ma da gabaɗin dukiyarka kamin ka mutu, ba wasiya ba, kai sadaka da gabaɗin dukiyar kamin ka mutu. An gane ku? Dan saboda wanda zaka bari ba mabukata bane. Yasa kuga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka bar 'ya'yanka suna mawadata, shi yahi alkhairi, da ka bar su talakawa suna mi, suna roƙon mutane.
ashe dan me yasa aka ce kada ka bar meke da suna ƴaƴanka babu komai dan saboda kada su yi mi su roki mutane to ashe in kana da tabbacin bayan ka mutu iyalinka suna da abin da za su rike kansu dan haka baka da laihin komai dan baka mi ba dan baka bar musu gado ba dan kai sadaka dukiyarka gaba dai an gane da kyau ko wannan mas'alar mun tattauna ta sosai a cikin umdatul ahkam wanda mun yi bayanin lokacin da yake haramun nema mutun yayi sadaka da dukiyarsa gaba dai da lokacin da yake babu laihi mustahabbi ma ne mun ba da misalai irin su Abubakar misali irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mutu gadon ya bar ma me yake da suna magadansa abu ne wanda bai takkara ya karya ba ta da cewa kun manzon Allah yana damar ya tara dan su amma kun bai tara dan su ba haka ya bar su an gane ko kina wannan mas'ala ce wanda take buƙatar fadakarwa sosai jayyid sai mu zo a hadisi na gaba malaki cewa wa Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah ya dada ita anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lalle wani mutun ya zo ma manzon Allah fa qala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ummi if tulitat nafsuha ma'ifiyata mutuwar bazata ta zo mata shine iftulitat nafsaha ma'ana mutuwar bazata ta zo mata walam tusi bata samu daman yin wasiya ba wa azunnuha kuma a mafirin jayin zato ina tsammanin law takallamat da ta yi magana kamin ta mutu tasaddaqat da ta yi sadaka daga cikin dukiyarta afalaha ajrun shin tana da lada in tasaddaqtu anha idan nayi mata sadaka daga dukiyarta qala na'am sai manzon Allah yace eh muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wal lafzu li muslim lafazin muslim ne wannan hadisin akwai wa'azi sosai a ciki babban wa'azi shine ka tarbiyantar da yaran da bayan ka mutu su ba dukiyarka bace gaban su micece gaban su lahirarka an gane da kyau ko yanzu samun irin wayannan akwai wahala kadan ne daga cikin su a muhadarar da nake ce muku akan kasuwanci mun kawo labarin wani attajiri da ya rasu ya bar dukiya mai yawa aka zo aka raba gado bayan an raba gado sai ga wani alaji ya zo akan cewa yana biyar wannan ma'aifin nasu kun makudan kudi masu yawa da ya zo suka nemi shaidu ya kawo musu shaidu yanzu da ƙarshe wannan yaran suka ce su gaskiya ba za su bada wannan kudin ba dan har sun riga sun raba gado aka ce musu a'a dole ne wace kun bada haƙƙin ma'aifin ku ne in ba haka ba zai kwanta a cikin kabari ba wasu ma suka ce to in yana so ma kai ya kwana yanzu aka zo Allah ya sai ɗaya daga cikin yaran karamin wanda shine autan daga cikin su wanda yayi ta bin su bayan araba su maido a biya shi sai a sake rabawa suka kiya wannan yaran ya doko rabon sa gaba ɗai ya kawo ma alajin yace alajin ga wannan rabona ne gaba ɗai yanzu a gaya mini abun da yayi saura daga baya in Allah ya so ni zan yi da biyan wannan alajin ya tattara kuɗin ya zuba a gaban sa yace dana nagode da wannan abun da kai ni kuma zan faɗa maka wannan dukiyar da ka kawo rabonka akan biya na ma'aifinka na bar maka wannan dukiyar kuma na ƙara maka irin ta yace nayi wannan ne ni kuma dan ni ma Allah ya sa bayan na mutu in irin wannan ta kama a kaina in samu dan da zai mini wannan Allah zai mishi wannan ko ba zai mishi ba kama tadinu tudan haka wannan alajin yayi kuma in Allah ya so Allah sai ya raba mishi wannan kuma yaran sai Allah ya sa mishi albarka to wannan shine kenan in ni mishi sadaka in muka mishi sadaka a cikin dukiyar tayi manzo Allah ya ce ita yi wannan hadisi na muna ashe daga cikin abin da yake iske mamaci shine yi mishi sadaka an gane ko yi mishi sadaka musamman kuma me yake da suna sadakatul jariya jayyid a hadisi na gaba malaki cewa wa an abi umama al-bahili an karbo daga abi umama al-bahili radiyallahu anhu Allah ya dade shi kale yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji ma'aikin Allah yana cewa inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqa Allah ya ba kowanne ma'aboci haƙi haƙinsa, fala wasiyata li warithin, dan haka babu wasiya ga magadi. Rawahu Ahmad, Ahmad ya rawaito wannan hadisin wal arba'a, da marawaita hadisan nan guda hudu illa an-Nasa'i, sai dai Imam an-Nasa'i. Wa hassanahu Ahmad, Imam Ahmad ya kyautata wannan hadisin, wa Tirmizi, da Imam Tirmizi. Wa qawwahu Ibn Khuzaima, al-Imam Ibn Khuzaima ya karfafa wannan hadisin. Wa Ibn al-Jarud, da al-Imam Ibn al-Jarud. Wa rawahu ad-Darqutni, Imam ad-Darqutni ya rawaito sa min hadisi Ibn Abbas, daga hadisin Ibn Abbas. Wa zada fi akhirih, shi kuma ya kara a karshen sa, illa an yasha al-warathatu, sai idan magada sun so. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan hadisin, kowanne magadi an bashi rabon shi, dan haka babu wasiya ga magadi sai idan magadan sun yarda. Bil misali yattadih al maqal, mutun ne yazo rasuwa sai ya ce inna mutu, wannan gidan da kuke a ciki na dana wane ne, an gane ko? To a musulunce wannan wasiyar ba za a yi aiki da ita ba in ya mutu, sai idan su ɗan uwan suka ce babu balahi mun yarda da wannan wasiyar da wayeyi da ma'aifin mu yayi. Domin li sahibil haqqi an yatanazala an haqqihi kullan aw ba'dan, mai haqqi yana da dama ya sauka daga haƙƙinsa gaba ɗaya ko wani sashi daga ciki, an gane ko? Kenan wannan hadisi hani dalili ce a wannan, akan wannan mikil suna wannan ka'idar, in magada sun yarda to babu matsala, shikenan sai a bar mishi wannan gidan da ma'aifin ya mishi wasiya akai. Kenan daga cikin ka'idar wasiya, wa magadinka ba za ka masa wasiya ba, amma kana da damar kana raye ka mishi kyauta, an gane ko? Matukar kyautar ba ta saba ma addini ba, domin akwai kyautar da ta saba ma addini ga ayya, idan ya kasance ka keɓance wani baka ma wani ba. Wannan shine kenan. Malice wa an Mu'adh ibn Jabal, an karɓo daga Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu, Allah ya dada shi, qala yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam, maza Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, ya ce inna Allah tasaddaqa alaikum bi thuluthi amwalikum, lalle Allah ya muku sadaka da ɗai cikin ukun dukiyarku, inda wafatikum, a wajen mutuwarku, ziyadatan fi hasanatikum, ƙari ne a cikin ladarku. Ma'ana Allah ya baku damar bayan kun mutu ku yi sadaka da ɗai cikin ukun dukiyarku, ƙari a cikin ladarku. Rawahu ad-Darqutni, Imam ad-Darqutni rawaito wannan hadisin. Wa akhrajahu Ahmad, Imam Ahmad ya hutar da shi, wal Bazzar, da Imam al-Bazzar, min hadithi Abi Darda, hadisin Abu Darda. Wa Ibn Majah, da Ibn Majah, min hadithi Abi Huraira, a hadisin Abi Huraira. Wa kulluha da'ifatun, dukkanin kuma wannan hadisan da'ifai ne, lakin qad yuqawi ba'daha ba'dan, sai dai wani sashin su yana karfafa sashi, wallahu a'lam, Allah shine mafi sani. Wannan magana da ta karshe nuni ne zuwa ga ɗaya daga cikin ka'idodi na mustalahil hadith, suke cewa al hadithu da'ifu yartaqi ila darajatil hasani bi ta'addudi turqihi, hadisi da'ifi yakan iya zamanto hasanun li ghairihi in aka samu hanyoyi da yawa da suka zo suka rawaito shi, an gane da kyau ko? A ƙarshe kinan wannan hadisin hasanun ne li ghairihi, an gane ki hadisi ne wanda ana mai kyau ne ana buga dalili da shi. Wannan hadisin kuwa masu girma, abin da yake fadakar da mu shine, koda a ce lokacin da kana raye baka yi sadaka ba, to kana da dama lokacin da ka zo gadon mutuwa ka yi wasiya, to sai dai inda matsalar take, wane ne ya san zai samu damar yin wannan? Akwai wanda ya san zai samu damar wannan yin wasiyar? Ashe menene mahuta? Tun kana rayan ka yi kokarin gyara lahirarka. Al-Imam Ali radiyallahu anhu yake cewa an-nafsu tabki ala ad-dunya wa kad alimat anna as-salamata fiha tarku ma fiha, la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa alladhi kana qabla al-maut baniha, fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha, amwaluna lidhawi al-mirath najma'uha wadurina li khirabid dahr nabniha, yace rayuwa tana kuka akan duniya alhali kuma ta san da mafi alkhairi abinda yi mata alkhairi shine ta nisanci duniyar. Yace babu wani gida da mutun zai shiga bayan ya mutu sai gidan da ya gina shi tun yana nan raye. In ya gina gidan da alkhairi to zai ji dadin zaman sa, in kuma ya gina sa da sharri to tir da Allah wadai da maginin. Yake cewa dukiyar da muke tarawa ta magada ce, gidajen da muke ginawa na ƙarshen rugujewar zamani ne, domin dukkyawan gida ƙarshen zamani ya zai kasancewa haba'an mansura. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyukum malu warasatihi ayyukum mala warasatihi ahabbu ilayhi min malihi, daga cikin ku wane ne dukiyar magadansa ta hisoyuwa a gare sa he da dukiyar sa. An gane ko? Wane ne yake son dukiyar magadansa he da dukiyar sa shi ta asali tasa? Sahabbai suka ce ah, ai kowa daga cikin mu yake son dukiyar sa he da ta magadin sa. Sai manzo Allah ya ce sai dai ba haka asali al'amarin yake ba, mafi yawancin ku kun hi kon mace ma dukiyar magadan ku akan me, akan dukiyar ku. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna malaka ma a'taita wa mala warithika ma akharta, dukiyar ka shine abun da ka bayar domin shine zai amfanin ka ina a gobe lahira, abun da kuma ka bari na wane ne, na magadanka ne. To mafi yawanci abun da muke bari yahi abun da muke turawa, wannan shine kenan. Allah ka ba mu ikon gyarawa, musamman iyayenmu da shekaru suka sha, ayi kokari a gyara. An gane da kyau ko? Domin mafi yawanci idan an ce mutuwa an yi tsammanin ta gaba da tsohi ko? Ko da yake ba shi bane ibra, amma dai wannan shi dai ne mafi rinjayen zato. Allah ka ba mu ikon gyara lahirinmu. Mun kare da babin wasiya da gado, wannan abin da muka liƙe da shi shine mafi tsada akan mutun yayi kokari ya gyara dukiyar sa, he da inda yake gyara dukiyar wa magadan sa. Hadisi babi na ƙarshe, babul wadi'a, babi mai bayani akan al wadi'atu, shine ajiya, shine al wadi'a. Hadisi guda ne ina ji a ciki ko? Ko biyu ne? Hadisi guda ne ko? Jayyid. Malai yace wa an amru bin shu'aib, an karko daga amru dan shu'aib, an abihi daga ma'aifinsa, an jaddihi da kakansa radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi, ko anhum Allah ya yarda da su shi da kakan nasa, an annabi sallallahu alaihi wasallam qala, daga manzon Allah ya ce man udi'a wadi'atan, duk wanda aka bashi ajiya falaysa alaihi damanun, to babu biya a kansa in ta salwanda, baya da lamuni kenan. Akhrajahu ibnu majah ya hutar da wannan hadisin, wa isnaduhu da'ifun, sai dai sanadin sa mai rauni ne. A ƙarshe dai hadisi ne wanda yake hasanun li ghairi, hadisi ne wanda yake mai kyau, mai yake da suna a magana mafi inganci. Malai yace wa babu qasmi sadaqati taqaddama, akwai bayanai wanda suka ta'allaka da ajiya da suka zo a cikin babi na rabon sadaka. Taqaddama babin ya gabata, fi akhiriz zakat, a ƙarshen kitabuz zakat, wa babu qasmil fai'i, da kuma babi na rabon ganima, wal alfai'i wal ganima, wanda zamu zo bayane su. Babi mai bayani akan rabon fai'i da ganima, ya'ti aqibal jihadi, zai zo a kusa ga a ƙarshen babi na jihadi insha Allah, in Allah ya so. Bayanin malam anan yace kaman dai ya nuna mun dalilin da yasa a cikin wannan babin ya kawo hadisi guda ne, tare da cewa akwai hadisan da suka zo da yawa akan wannan babin bayanin ajiya. Yace wasu hadisan mun yi su a can baya, wasu hadisan kuma za su zo a nan gaba, kenan shi yasa ya kawo hadisi guda a cikin wannan babin. Kuma wannan hadisin shine mafi girman hadisi na abin da shahi babin ajiya. wannan hadisin manzo Allah yake cewa duk wanda aka bashi a ajiya to babu mi babu biya akan sa in ta salwanta. Wannan hadisin dalili ne akan ka'ida fiqhiyya da suke cewa al-aminu la yadmanu illa idha farrata aw qassara, wanda aka bashi amanar wani abu idan abin ya lalace ba zai biya ba sai da sharadi guda biyu. An gane ko? Sai in yayi farrata, me tafrit ko ifrat shine wuce gona da iri. An gane ko? Ko kuma kassara ko kuma ya rage, ma'ana bai kula da abun ba, shine sakaci. In aka baka ajiyar abu ya lalace ba za ka biya ba sai in kai sakaci ko kuma kai me ko kuma ka wuce gona da iri wajen amfani da shi ko abin da ya kama da haka. Masan ko an gane da kyau ba? Mu ba da misali, mutum ne bar maka ajiyar moto, an gane ko? Sai ka kasance kana ta hawan motar nan, kuma duk inda ka samu ajiye shi kake yi ba ka sa antifol, kuma a garin yamai kake da zama. Misali in can gida ne kake da dama-dama, babban abu mamaki na gani shine na tayi taisawa garin ma'aifinmu. Duk inda ka ga dama, in muka zo akwai wanda muka ji ziyara da shi, duk inda muka zo sai aje moto haka nan, hakkili ma yake bari. In ce kai baka tsoro hakan ga, ce ai shi ai su sun saba da wannan babu ruwan su, ce a ce ka gani mu yamai mun lalace. Mutum bai ma yarda ya aje moto haka nan, sai ka sama mi, sai ka sa antifol, duk da wannan kuma kana yi kana rego. An gane da kyau ko? Amma su lahiya lau a aje moto kuma a shiga cikin gida a hoto a burka ka a tai, ba su ma ka kan su da za a daukewa. To wannan shine kenan. To misali ya mai kake da zama, an bar maka ajiyar moto kana hawa kana ajiyewa haka nan babu ruwanka, yanzu idan aka sace wannan moton zaka biya ko ba zaka biya ba? Dan saboda mi? Kai mi? Sakaci. An gane da kyau ko? Kai sakaci. To har yanzu kun misalin moto, mutum ne bar maka ajiyar moto kuma kai ma kana da motan ka, yanzu sai kasance tunda aka baka ajiyar moto yanzu wannan moton shi kadai kake hawa kuma ga kada yawan tahe-tahe. An gane da kyau ko? Wannan motor sai ya lalace, ya ci inji, kuma injin sai an sake shi, in ma yana cin inji, motor na cin inji, na san da ita mota tana cin inji, to in ma yana cin inji sai injin ya lalace. Yanzu a cewa ba za ka biya ba, sai ka biya don kayi mi, ka wuce gona da iri, shi ne at-tafrid, shi kuma wancan at-taqsir. An gane ko? Wuce gona da iri da sakaci, wannan shi ne kenan insha Allahu abin da ya shahi babe na ajiya. Ina tsammani lokaci yayi ko? Lokaci yayi? Minti biyar saura? Jayyid. To kenan nan muka zo yin kwama su girma a ƙarshen kitabu al-fara'id. Littafi mai bayani akan babul fara'id, littafi babi mai bayani akan gado. Dukkanin abin da muka gabatar na mas'aloli na gado baya wuce ɗaya cikin goma wannan matsalar, ɗaya cikin goma ilimin gado shi ne muka gani. An gane da kyau ko? A shi kenan ba don kayi wannan babin ba sai ka ce a shi kenan mun iya rabon gado. An gane da kyau ko? Abu ne wanda yake mai matukar wahala sosai da kuma matukar hatsari. A ƙarshe sati mai zuwa za mu shiga kitabun nikah, wanda za mu gani ya za mu yi tunda akwai karatuka da aka yi darasi biyu da Dr. Abbas. Kenan za mu gani ya za a yi ci gaba za mu yi ko kuma a za mu yi ma karatun wanda ya gabatar karatun shafshaf Ahmad Idris Jayidan. A ƙarshe akwai wata alfarma da nake nema ga 'yan uwa gaba ɗaya, shine ina son a sa ni a cikin addu'a. Ina buƙatar addu'ar 'yan uwa gaba ɗaya, so da yawa ana neman addu'a a wurina, to nima yau ina buƙatar addu'a ta musamman, inda dama kuma a yi min ita a cikin wannan daren. Dukkanin wanda ya ji wannan, muna a cikin wata jarabtawa wadda take meke da suna sai a hankali. Na faɗi wannan ne don saboda abin yana buƙatar addu'a ne sosai, kuma a nan nake ƙara faɗakar da mu akan cewa wallahi kada mu yi sakaci da azkar da kuma kula da addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu. Dan muna zamana a wani zamani wanda kana zamana da mutum amma baka san me yake kulla maka ba, kana zamana da mutum baka san me yake kulla maka ba, kuma kana tsammanin ma masoyinka ne mafi ma kusa da kai, amma zai iya zo ya maka wani abu na sharri wanda ya ta'allaka da shaydannu ko abin ne kamar haka. Anan nake ba ku shawarar wani zikiri wanda niji yau ne, an gane ko, domin na karanta labarin ne ɗaya daga cikin malumai da ake ce ma yake da suna daga cikin sunansa subhanallah shine ke da littafi na As-Sarim al-Battah, an gane da kyau ko jayi, ya ba da labari na wani malami da yake mai ruqiyya, ya kawo iyalinsa akan sun samu matsala, suna zamna lahiya lau a kwana biyu kawai sai ga ta sauya masa, yanzu sai ya kai ga ma macen bata so sai ido biyu da shi, in ta ji maganar sa dan gaban ta faduwa yake yi, in yana cikin gida bata cikin kwanciyar hankali, abun yayi kwana biyu kwana uku sai ya kata a wajen malamin, yanzu malamin sai ya fara ruqiyya, yana ruqiyya sai aljani ya bayyana ashe sihiri ne aka musu sihirut tafriq na araba tsakanin su da shi da matarsa, yana cikin ruqiyya sai aljanin ya bayyana, san akwai sihirin da aljani na bayyana akwai wanda baya bayyana, in nesa ne ku kusa ne yana bayyana, sai aljanin ya bayyana yayin magana, malamin ya ce masa ka huta daga cikin wannan yarinyar, sai ce zan huta amma da sharadin in hita daga cikin ta in koma cikin ka, an gane ko, malamin yace haka shi aljanin yace haka, in irin malaman nan ne ɗan bana bakwai, an gane ko, ina ji ai daga nan na ruqiyya ta kare, yace aha haka kake so, yace to ba matsala shigo a ciki na, na yarda hita daga cikin ta ka shigo a ciki na, sai aka yi shiru ashe ina gwada shiga cikin malamin ne, aka yi shiru minti biyu sai aljanin ya hushe da kuka, sai malamin ya ce masa lahiya, sai ya ce ai yau babu wani aljanin da yake iya shiga a cikin jikinka, ya ce aha, ya ce dan me yasa, ya ce dan saboda kai wani zikiri shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kafa 100 da sahi bayan sallar asuba, yace kai wannan zikirin shi yasa babu wani aljanin da yake sai ya kusance ka a yau, an gane da kyau ko, wannan me yake nuna mana muhimmancin me wannan zikiri, kuma asalin wannan zikiri hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to mu rike wannan zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kafa 100 bayan sallar asuba, kwana ya dauke ka to kada kai dade inin ya wuce baka yi ba, baka yi wannan zikirin ba, muna fatan Allah ya raba mu da sharrin mashiranta, ya biya ma kowanne daga cikin bukatunsa, subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, assalamu alaikum wa rahmatullah.